sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za iya sauraron mu a gidajen radioan amfani Fara'a, Saroniya da Dalol FM a jamhuriyar Niger, sai a Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na hantsi da ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Wannan shiri na kunshe da rahoton yanda samar da takin zamani daga cikin gida yake makawa manoma a jihar Filato. Muna da sharhi kashi na uku akan karancin dala a Najeriya da masanin tattalin arziki Abubakar Ali daga jamhuriyar Niger. Akwai zantawa akan bukatar tsaro a yankin Sahel bayan yan bindiga daɗi sun halaka wasu Faransawa a ƙasar. Muna da shirin yanayi da muhalli, sai kuma sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Za mu kammala shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin wannan, sai ku gyara zama don ku sauraron labaran duniya.
Sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Sunana Zahra Aminu Fage, ga cikakkun labaran duniya. Fiye da mutane 70 aka kashe sannan da dama suka jikkata a wata arangama da ta shafi sojoji da fararen hula a jihar Warab a Sudan ta Kudu a ƙarshen makon nan, inji jami'an yankin da jami'an Majalisar Dinkin Duniya. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a jiya Talata cewa ofishin jin ƙai na Majalisar Dinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya karbi rahotannin waɗanda suka mutu daga hukumomin yankin Tonj East. Rikicin ya samo asali ne sakamakon rashin jituwa kan wani shiri a yankin Jishi. A yayin artabin an bada rahoton sace kayayyakin kasuwa da ke garin Rome, sannan an kone wasu shaguna kurmus. Mata da yara da yawa sun gudu saboda tsoron rayukansu. Dujarric ya ce rundunar kiyaye zaman lafiya ta Majalisar Dinkin Duniya tana kan hanyarta zuwa yankin don tantance yanayin tsaro. Daraktan zartarwa na gundumar Tonj East County Mukoi Mobio ya shaidawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa wata takaddama ta barke tsakanin wasu gungun matasa da sojoji a kasuwar ta Rome bayan wani soja ya umarci wani saurayi ya cire wani jan mayafi daga kansa. Dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar Democrat Joe Biden ya zabi Senator daga California Kamala Harris a matsayin abokiyar takararsa. Hakan yasa ta kasance mace ta farko bakar fata kuma ta farko daga zuri'ar India da aka zaba akan babban tikitin jam'iyyar. Biden yace ina farin cikin sanar da cewa na zabi Kamala Harris, jaruma mara tsoro kuma daya daga cikin babbar mai bautawa kasar ta a matsayin makiyata a jiya Talata da Maraice. Tare kuma zamu kayar da Trump. Harris na daga cikin yan takarar shugaban kasa da suka tsaya takara tare da Biden a zaben shekarar 2020 bayan da ya lashe zaben takara na jam'iyyar. Biden yayi alƙawarin zaben mace a matsayin mataimakiyarsa. Akwai jita-jita da yawa da dama dake cewa zai zabi mace bakar fata da za ta yi takara da shi. Harris mai shekaru 55 an haife ta a California, sannan mahaifinta haifaffen kasar Jamaica ne, mahaifiyarta kuma India ba Amurka. Ta samu daukaka bayan da aka zabe ta babbar lauya a California a shekarar 2010 inda ta sami yabo daga masu fafutukar kare haƙƙin dan adam saboda kin amincewa da karar da aka gabatar akan dokar hana masu auren jinsi daya yin zabe. Kararrawa a coci ta kada da kiran sallah a masallaci latai domin yin addu'o'i a jiya Talata mako guda kenan bayan fashewar Beirut bala'in da ya sanadiyar mutuwar daruruwan mutane da jikkata da dama da kuma lalata babban birnin. Zanga-zangar ta ci gaba a rana ta uku bayan murabus din gwamnati a ranar Talata da ta gabata. Daruruwan masu zanga-zangar sun sake hallara a gaban ginin majalisar, suna rera taken shugabannin siyasa da jifa da duwatsu. Dalilin da jami'an tsaro har ba hayaki ne sa hawaye. Yan kasar da yawa suna neman majalisar minista mai zaman kanta wacce ba ta goyen bayan kowane bangare na jam'iyyun siyasa da aka zarga da tafiyar da al'amuran kasar. Yawancin yan kasar ta Lebanon kuma sun yi kira da a yi wani bincike mai zaman kansa akan fashewar saboda ba su amince da binciken da hukumomin yankin suka yi ba. Jami'an Lebanon sun yi watsi da kiraye-kirayen da ake yi na binciken kasa da kasa. Kafin murabus din gwamnati ta gabatar da kara a ranar Litinin a kotun koli ta kasar. A jiya Talata hukumar lafiya ta duniya ta ce tana tattaunawa da Rasha game da sabon rigakafin COVID-19 da aka amince da shi a kwanan nan. A jiya Talatan Rasha ta zama kasa ta farko da ta amince da allurar rigakafin ga dubban 'yan kasar ta. A cikin bayanin da yayi a gidan talabijin na Rasha, shugaba Vladimir Putin ya ce an tabbatar da ingancin ta kuma an yi dukkanin gwaje-gwajen da ake bukata. Ya ce an baiwa 'yarsa maganin rigakafin kuma bayan an yi musu sau biyu zafin jikinsu bai canza ba, adadin kwayoyin kariya na jikinsu ya karu. Wannan sanarwa ta zo ne bayan da duniya take cikin matsanancin shakku a saboda rigakafin ta samu karbuwa kasa da watanni biyu na gwaji a Rasha. Kakakin hukumar ta WHO a Geneva, Tarik Jasarabi, ya ce muna tattaunawa da hukumomin kiwon lafiya na Rasha kuma ana ci gaba da tattaunawa game da yiwuwar samar da rigakafin, amma sai an sake kwararan bincike da tantance dukkanin bayanan lafiya da ake bukata.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu sai babin rahotanni, hirarraki da shirye-shiryen muryar Amurka a cikin shirin na musamman. Kai tsaye za mu fara da jihar Filato, inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi kuma na rahoton yadda samar da takin zamani daga cikin gida ya taimakawa manoma wurin gudanar da lamuran noman a kan kari ba kamar yadda sukan fuskanci kalubale a baya ba.
Da zarar damuna ta fado, hankalin manoma kan koma gona ne, amma shekaru da dama manoman na cewar babban kalubalen da suke fuskanta shine karancin taki ko tsadar sa a kasuwa.
Kamar yanzu takin da yake komana a Najeriya yanzu muna hakuri da shi kawai, sai ka hada taki da yawa kafin ka samu karfin shi. To gwanda yanzu yafi karfin mu, ana ce 20 yanzu
karfin mu ya kasa, gona kuma ya mutu. Idan ba kai amfani da taki ba, buntun nan da muna kwashe fa sai kana da kudin ka 6,000, kashin shanu kuma sai kana da 7,000.
Wasu manoma kenan ke koka matsalar tsada da karancin takin zamani. Kan haka ne Evangelist Joel Gashaka dake Andare a jihar Nasarawa yace karancin taki da tsadar sa da rashin samun sa lokacin da ake bukata ya sanya shi yin bincike kan yadda zai samar da taki ta yin amfani da wasu sinadare na gargajiya.
Wannan bincike na yi shi kusan shekara 4, saboda kamin taki ya fito manoma su yi amfani da shi abinci ya riga ya girma. Sai na ce me yasa mu Afrika ba za mu yi ma kanmu bincike mu mu samu ma kanmu wani abu ba, kullun komai sai mu dogara ga Bature. Kuma wanda na zuba yanzu a gona ya kai wata 1 da sati 3 kuma har yanzu yana kan aiki. Na rarraba ma jihar Taraba, na rarraba ma jihar Plateau, na rarraba ma jihar Nasarawa da Benue. Manoma na ce su gwada kamin shekara mai zuwa su za su bada amsan wannan taki.
Na tattauna da wasu da suka yi amfani da takin don jin irin alfanun da suka samu.
Alhaji Jibrin Ibrahim sarkin Malakwa kuma da kace ne. Masara sun san da mata wayo tukunya bani na je na shu na sa kafa a gindin masara sai zuba an rufa.
To me bambancin wannan taki da takin zamani da ka taba amfani da shi?
Saboda mutun da muke wanzu amma ga taki irin wannan ba. Takin zamani wani ko ka rufa ba zai maka aiki da kake so ba.
Jinsin aleku da Benin baban sarki Andare. Dama ne nayi noma yalo, nayi champel, nayi masara da eka daya. Sai na gwada na raba takin kashi 3. To wallahi taki na amfani ne yayi mini. Na ji mamaki.
Wani bambanci ka gani a jikin yabanyanka?
Shekarun baya a watan 7 da na sai taki 5 da ya amfani da shi. A watan 8 amfani ya kare, sai na sake sai 5 na sake ne amfani da shi. Masara ne na kwashi na kama bai fita da kudin taki ba. Na yi asara ko ban yi asara ba? Da cirin taki nan ne ai na zan yi riba.
Gwamnatin tarayya dai ta yi alƙawarin ƙarfafawa manoma gwiwa da kayayyakin noma don wadata ƙasa da abinci da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab Babaji da dukkan masu sauraron muryar Amurka. A ci gaba da kawo zantawa da kwararre kan tattalin arziki Abubakar Ali kan karancin dala a Nigeria. Masanin zai haska mana yanda za a samu saukin lamarin kuma samun maslaha.
Dan gaskiya yanzu ni Mal Nasiru na fara dawa daga yaki da cin hanci da rashawa, yanzu na fara wani sabon tunani. Amma makon yaki din da za a yi da su a hana wannan sace shine magani, a hana dan yakin. Duk da bayani ya nuna cewa yakin nan ba ta nasara. Na biyu, yadda za a yi shine a rage barnan da ake da kudaden da ake da shi na samun na yanzu, a rage wannan barnan. Barnan da ake na wajen kashe-kashe, wajen sayan motoci da albashi da allowance da yadda dai ake tafiyar da gwamnati, har yanzu ba a rage wannan barnan nan ba. To kaga daga nan za a samu wasu kudade, wasu girbi gurbin da zai amfani. Na uku, a daina shigo da kaya in ba ya zama tilas ba. Mu sarrafa, mu fara sarrafa kayayyakin mu a cikin gida. Musamman ban ga dalilin da yasa zamu dinga kai gurbataccen mai ba, muna sayan tacaccen mai mu kawo har yanzu shekara nawa. To kaga wannan ma kudaden, saboda haka kudin kasan waje ne, abubuwan da ake bukatan da shi a kan shi yana jewa. Saboda haka ba yadda zai yawa, ka duba yau an waye gari in Najeriya, gashi nan muna tafiya zulum-zulum, ba mu san abin da ake cewa. Yau dala ya kai 400 da ɗan kai, wani irin tattalin arziki ne haka? Wani irin tattalin arziki ne?
Wala Abubakar Ali, an wannan rufe ko in ce sanar da rufe wannan kasuwa ta Shoprite ta kasar Afirka ta Kudu da za su tattara kayansu su bar Najeriya, an danganta wannan da rashin kin yanayi ne na kasuwanci a Najeriya. Dai za ka ce
da ce domin idan alal misali yanzu gashi muna magana a rashin dala, rashin ai kudaden riban nasu ai da dala suke fitarwa. Ba naira bane ya za su tafi da shi, ba su amfani da naira a South Africa, ba su amfani da shi. Saboda haka idan za su yi kasuwanci su shigo da kayansu da dala, a ce sun ci riba, amma ba za su samu dalan da za su fitar da ita ba. Ka gane, ai wannan babban matsala ne. Na farko akwai harkokin rashin tsaron nan, kowa ya sani rashin tsaro ba yadda za a ce tattalin arziki ko kuma kasuwanci zai bunƙasa a ƙasar da ake fama da rashin tsaro ko ina. Saboda haka ba ma Shoprite ba ma wasu ma za su fara tafiya. Din dai ba an canja wannan abubuwan, dole ne a maida hankali na cikin gida na farko, kamar da na gaya ma a daina wannan sace-sacen nan, a daina barna, kuma kasuwanci ma ya zamanto kasuwancin da za a yi shi a cikin kwanciyar hankali. A yi shi yadda yake, idan ɗan kasuwa ya shigo da kuɗin shi dala ya samu riba zai ya fitar da shi. Idan ba haka ba, ai sun zo neman riba ne, kuma ba sun zo riban da su a ba su naira ba ne su tafi da shi. Naira ba zai musu amfani ba a waje.
Malam Abubakar Ali a zantawarsa da wakilinmu Nasiru Adamu Ali Kaya. A shirinmu na gaba in Allah ya kai mu, za mu kawo maku kashi na ƙarshe na wannan tattaunawa. A yayin da jama'a ke ci gaba da juyar da rasuwar mutanen da 'yan bindiga suka halaka a ranar Lahadin da ta gabata a garin Kaure na jamhuriyar Nijar, masu nazari kan sha'anin tsaro sun gargaɗi gwamnatocin ƙasashen yankin Sahel su canza salo a yakin da suke ƙaddamar da 'yan ta'adda, ganin yadda aka soma kai hare-hare a wuraren da ba a tsammani. Kamar yadda za a ji a hirar da ta haɗa wakilin sashen Hausa Sole Muminu Barma a Yamai da Abdulrahman Alkasum mai sharhi kan sha'anin tsaro.
Su wa'annan mutanen me yasa ba su ɗauki ko ba su nemi kariya ba wadda ya kamata ta zuwa wurin? Saboda duk da ke cewa wurin baya da wani tarihi na matsala irin haka nan, amma aksari mutane wanda ke zuwa wurin, wanda ke ko Turawa ko 'yan ƙasashen waje ko wasu mutane irin official haka, idan za su je suna neman kariya. Saboda ai diddi shi kusancin shi, amma rukuki ne shi yasa masura kuma na daji suke nan, saboda wurin yana da rukuki.
Ta ina kake ganin su waɗannan 'yan bindiga za su iya bullowa, za iya daukar su a matsayin 'yan ta'addan arewacin Mali ko kuwa 'yan bindiga ne na jihohin arewa maso yammacin Najeriya suka ketaro Nijar da aikata wannan ta'asa?
Yana daga cikin tambayoyin da mu muke azama kan ta ina suka hito. Amma duk da ke kusancin shi kure da birnin Yamai wani wuri ne kuma wanda yana da kusanci da wasu wurare, kama ko da iyaka da Malin daga nan Kure bata wuce kilo 300 ba. ka shiga cikin jihar Filinge ka shiga Abala ka kai daga nan kuma har akwai wuri wanda yana iya kai ka cikin Algeria kuma daga nan kin kana iya hita ma kuma ka ketara ka samu kanka cikin Burkina Faso saboda cikin jihar Tillabéri ne to daga ina suka hito wata magana ce ko kuma wata kila ba daga wani wuri suka hito ba dan lokaci kadan dan su zo su yi aikin wata kila sun jima da suka samu bayanin waɗannan mutanen zasu zauwa suka zo suka fadade su nan ko kuma sun jima da su kenan kuma suna da mutane masu bi musu sawun mutane suna ba su cikakken bayani bisa abubuwan da ke faruwa wannan shike nuna bukata ta canza salo kuma wannan wuri yanzu dole a dauke shi wani muhimmin wuri a tabbatar da an kai jama'ai na soji kwararri musamman rundunoni na musamman saboda kare dan kasa ko dan kasar waje wanda ke son ya shige ga wannan namun daji
ya kake ganin yaki da ta'addanci zai kasance a nan gaba a yankin Sahel duba da irin yadda ƴan ta'addan nan ke ci gaba da cin karansu babu baka a wuraren da ba a zaton za su kai hari
wannan abu an shiga wani hali na kwantan bauna wanda in ba a yi hankali ba sun shigo da wasu mutanen su cikin garuwa ko cikin ƙauyuka inda suna larwai suna ganin abubuwan da ke faruwa suna ba su labari to kenan dole kuma husa'o'i yanzu a tabbatar da an canza su tunda ba su iya kai wani hari irin haka na bazita ko irin yadda suke zawa da runduna haka da ƙarfi su yi banna a barikin soyoji an canza husa'o'i yanzu wannan irin abun nan da suka yi a kure kusan ita ce sabo husa'a sunan abubuwan da za su iya yi kuma dole a dauki matakai na ganin an dakile su kamar yadda aka dakile duk wata magana ta safaran mai daga wannan yankin na jihar Dogon Dutse zuwa ina ko yake tara cikin Tillabéri saboda ana zargin wannan mai in ba ya hankali ba yana shiga hannuwansu kina abin da ya kamata yanzu ayi ayi duk binciken da ya kamata ayi a gano duk wani wanda ke da alaka da yin haka kin wa ruwai wannan abuwa kuma su wannan mutanen ka hain su tahi dawa suka ba labari ko kuma tun yaushe suka shirye wannan tahiya kuma duk wanda aka san yana da labari kai to ayi bincike wanda ya kamata don ka tabbatar da an gano ainihin abin da ya faru.
Kana shafa'a, ana sauraron wannan shiri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yanzu lokaci ya yi da Aisha Mu'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Idan ne turare na biyu da shirin, amma kun ji mun kawo muku tattaunawar da nayi da Gloria Kasambulu, matashiya yar Najeriya wacce ta kasance na farko daga nahiyar Afirka da kungiyar Climate Reality Project, karrama da lambar yabo na Alfredo Silkes Green Ring. Mun kwana akan bayanan Gloria kan kalubalen da take fuskanta wajen aiwatar da ayyukan da ta saba.
Da kuma ina naje in an ga na mace ne yana ba ma mutane sha'awa sosai amma dan maganan shi muhalli da turanci yake a little bit complex yana da dan wuya
karkakiya ma to a yau zamu ji sauran bayananta game da irin kalubalen da take fuskanta ai sauraro lafiya
dan mutane ba sa gane shi da wuri to wani lokaci a dole ayi fasarar shi sosai da mutane su gane
haka
so bayan wannan gaskiya dai ban samu matsala dole mutane da yawa dai ba su yadda cewa wai akwai climate change ba
me yasa
to wai sun ga ko media faru din sai Allah ne ya kaddara kuna ce musu in an san akwai Allah amma wai abubuwa mu muke jawo ma
to amma tun yaushe kika fara wannan aiki
na fara kaman 2009-2010
wajen yanayi a Najeriya yana da ɗan wahala me yasa samun ma waɗanda za su fito su ba da gudunmawan wani aiki ne to akwai wata dabara da kike yi domin jawo hankalin wasu matasan domin su taimaka wajen wayar da kan al'umma su fahimci matsaloli na yanayi
abin dai zaka dan hada da dabara ne da basira in za ka yi magana da mutane tunda shike ban karbi kuɗi a gun kowa to abin da nake yi shine zan nema hanyoyin da dai zan tara da mutane ko kai ma mutane magana da ba sai na kashe kudi ba kuma wayansu ba su ganewa ba su yadda cewa akwai climate change ba so yanda nake fara nikan tambaye su to ya ruwan sama shekaran da ya wuce ya na bana akwai canji wani lokaci sai kiji su ce ai shekaran da ya wuce ba a samu ruwa ba kuma ba a samu girbi mai kyau ba to kin ga na riga na same su yanda sun riga sun gane cewa akwai abu da ke faruwa sai kun taba tunani ne dalilin da yasa wannan ruwan yau za a samu ruwa da yawa gobe za a samu ruwa da yawa kuma lokacin da ya kamata ruwa ya fara ba zai fara ba kuma gashi kuma zafi na yawa a dan ai zafin ba haka yake ba so sai kiga mutane inda za su soka da hankalin su kenan za su fara magana suna tambayoyi sai kin ga lokacin ne ni kuma zan fara ba su bayani
matsalolin yanayi suna da yawa da zai yi wuya a ce mutane kalilan ne za su iya fahimtar da mutane irin waɗannan matsaloli akwai wani yunkuri da kike yi don jawo hankalin wasu matasa sun shigo su ma sun zama ƴan rajin kare muhalli
yanda nace na fara wata kungiya network of society in environment kuma wani lokaci ina amfani da social media sosai dan sai dinga sa abubuwan kamar sako da zai taimaka ma mutane su gane abubuwan da ke faruwa da muhalli wani lokaci kamar matasa haka sun gani sai kiga sai abun ya ba su sha'awa wani lokaci kuma ina je kamar meeting ko program haka in na yi magana sai kiga sai ya ba ma wasu sha'awa in sun ji ina magana ko kuwa sun fara gani abubuwan da ke faruwa kamar inda ake zuba da shara sun yana wari ai ba matashin da zai so yana jin wannan warin sharan da ake zuba a ko ina sai kiga fushin zai sa su tashi su yi wani abu ko kuwa su yi magana kamar a Kaduna nan bishiyoyin da aka yanka akwai mutanen da ba wai ma line aikin su bane amma dai da suka ga ana yanka bishiyoyi su so nan bishiyoyin suna nan da dadewa da dewa kamar a haife shi ai abin ya masu zafi kuma suka fara magana so most times nika kokari in yi amfani da
abin da ya shafi
mutum abubuwan da ke faruwa da ya shafe su kuma da ke faruwa inda suke suna taimako
bari mu yi magana akan wannan kyauta da kika samu wannan shine karo na farko daga nahiyar Afirka da ya taba karban wannan lambar yabo
gaskiya wannan kyauta da suka bani kamar bin kara mun wata noyi ne a kaina dan kika yanzu nan tun da aka ga wannan kyautan mutane da yawa sun ta kira na a LinkedIn da Facebook suna ta tura mun sako Twitter har ma ga International for State na Environment na Kaduna ta tura mun sakon murna to kin ga wannan ta zo mun da babban nauyi to kin ga mutane da yawa yanzu kamar suna kallo na su gan abubuwan da nake to kuma yanda yake kasar Afrika ba a taba ba mu kowa ba kuma ni na mace ne kuma ni ce farkon da aka bani to kin ga ta zo mun da wata babban nauyi kuma na dan ji tsoro kaɗan amma da nayi tunani nace ai addu'a na shi ne Allah da ya tabbace ni ya ba jagora ba wai zan daina aiki da nake yi ba kuma na so in dan kanana abubuwan da nake ne yasa aka ban wannan kyautar
me kike kira ki ga mata
wannan abubuwan da ke shafar muhalli mata ne wannan abin ya fi shafa kuma in sun yi tunanin yaran da suke tasowa za su nemi yanda za su yi aikin muhalli kuma wannan aikin ba wai kana da kuɗi ba yanzu ko ɗan layin ku ka tara mutum biyar mutum goma ka kira su ka ce ku fito mu yi shara ai wannan ai abu ne koko
me saurare annan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli a wannan mako sai ku tare mu a makon gobe domin sauraron wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu Gloria Kasson Bulus da tsokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi ma'assalama
Awar Garba a Jamhuriyar Kamaru zai kawo mana sharhin jaridun kasar ta Kamaru.
Zan fara shi ne nan mun wannan makon ne da jaridar Mitasion ko kun shafi ta tarihi mara cewa shugaban kasar Kamaru Musa Biya ya gudanar da taro da shugabannin bangaren shari'a na kasar don gudanar da waɗansu canje-canje da karawa waɗansu daga cikin su girma har ma da samarwa sabbin iska guraben ayyuka waɗanda suka kammala karatu su sai kuma jaridar Leju ta gwamnati cewa yadda aka samu takun saka tsakanin masu takardun mallakar filaye a kasar Kamaru da kuma sarakunan gargajiya kana yanzu haka sai gurin siyarwa waɗansu kamfanin kabilayen waɗannan mutanen sai dai ana neman a kai ruwa rana a tsakanin su jaridar republic kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru cewa ta yi har yanzu dai shugaba Fulbiya mai nuna wanda zai gaje shi ba a kan gargajiya kasar jamhuriyar Kamaru baya kwashe shekaru 38 yana gudanar da mulki a fadin kasar jaridar economy kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ta rabata mana cewa ministan tsimiyar tanadi na kasar Alhaji Usman Al-Rimai ya gudanar da taro da wata waga ta musamman wanda suka fito daga babban bankin baya lamuni na duniya FAB an za a tattauna yadda za a yi a tallafa wa kasar jamhuriyar Kamaru da makudan kuɗaɗe domin su farfaɗo da tattalin arzikin kasar kasancewar yadda matsalar coronavirus ta addabi kasar ta Kamaru sai kuma jaridar Expression Economy ita kuma cewa ta yi prime minister kasar jamhuriyar Kamaru Joseph Dangote ya baka da waɗansu manyan kwangiloli wanda aka bawa waɗansu manyan mutane a kasar ta Kamaru na fogi kuma ya buƙaci ministan ayyuka ya hanzarta gudanar da bincike da ne yana buƙatar samun ƙarshen rahotanni a kan waɗannan ayyukan jaridar Afrin Media kuma ta hangwama da cewar yadda gwamnatin kasar take ƙoƙari mata a daya ta ga cewa ta kawo zaman lafiya a ɓangaren gabashin kasar hadda kasar ta yi iyaka da kasar Ubangi da ne mayakan silika suna shigowa kasar ta Kamaru suna aikata aika-aika za mu kammala shi da nuna muna wannan makon ne da jaridar Musahel ita kuma ta gurbata mana cewar har yanzu dai gyauran maharan Boko Haram ba su kare ba a kan iyakar kasar Kamaru da kasar tarayyar Najeriya har ma da kasar jamhuriyar Chadi da ne suna shigowa suna aikata aika-aika a waɗannan umarorin baki da Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Wannan ne kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ta hanyar cibiyar da ke fa'ido kan harkokin kuɗaɗen ayyukan ta'addanci da ake kira TFTC a takaice, Amurka da abokan hulɗarta a ƙasashen yankin Gulf sun haɗa kai don daƙile hanyoyin samun kuɗaɗen ƙungiyoyin 'yan ta'adda a gabas ta tsakiya da kuma a faɗin duniya. Kasashen guda bakwai da suka hada da Saudiya, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma Amurka na musayar bayanan sirri na harkokin kuɗi don auna ayyukan da ke zaman barazana ga tsaron kasashen guda bakwai. Tun lokacin da aka kafa ta a shekarar 2017, cibiyar TFTC ta fitar da sanarwar haɗin gwiwa inda ta sanya wa 'yan ta'adda da kuma wasu ƙungiyoyi da kamfanoni fiye da 60 a faɗin duniya takunkumi. Wannan matakin ya auna ƙungiyoyin 'yan ta'adda da yawa, ciki har da ISIS da ƙungiyoyin da ke alaƙa da ita da Al-Qaida da ƙungiyar mayakan juyin juya halin Iran da 'yan ƙungiyar Hezbollah na Lebanon da kuma 'yan ƙungiyar Taliban. A baya-bayan nan, cibiyar TFTC ta sanar da sanyawa kamfanoni masu alaka da ISIS da wasu mutane su shida takunkumi a zaman wani bangaren kokarinta na hana ISIS damar samar da kudade don gudanar da ayyuka a fadin duniya. Wannan takunkumin ya yi tasiri akan wasu kamfanonin hada-hadar kudade da ke Syria guda uku, wato Al-Haram Exchange da kamfanin Tawassul da kuma Al-Khaliri Exchange, tare da kuma wani jigo a kungiyar ISIS Abdulrahman Al-Hussein Al-Ahmad Al-Rawai da kuma wata kungiya ta Afghanistan da ake kira Najat Social Welfare da kuma daraktan kungiyar Sayyid Habib Ahmad Khan. Waɗannan mutanen da kungiyoyin a baya Amurka ta sanya musu takunkumi a ƙarƙashin wata doka mai lamba 13,224. Dole ne a sanya takunkumi kan duk kaddarori da riba daga kaddarorin waɗannan mutanen da ke Amurka ko suke fitowa daga Amurka ko kuma suke hannun wasu a Amurka, kuma a sanar da ofishin harkokin kaddarori na ƙasa da ƙasa da ake kira OFAC a takaice. Ka'idojin ofishin OFAC sun haramtawa wani ba Amurka ko wani daga Amurka duk wata hulɗa da ta kunshi kaddarori ko riba daga kaddarorin waɗanda aka sanya wa takunkumin. Sakataren Baitul Malam Amurka Steven Mnuchin ya bayyana kokarin cibiyar TFTC na daƙile hanyar samar da kuɗaɗen 'yan ta'adda a faɗin duniya. Cibiyar TFTC ta janyo Amurka da abokan hulɗarta na kasashen yankin Gulf kusa don tunkarar barazanar da yankunan ke fuskanta da kuma gina dorariyar hanyar da za ta auna harkokin kudaden ƴan ta'adda a duk inda suke ayyukan su. Takunkumin da cibiyar TFTC ta sanya a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata sanarwa zai zama ƙarin kashiri ga mutane da kamfanonin da ke taimakawa kungiyoyin ƴan ta'adda da kuɗaɗe da kuma kayayyaki. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wanda muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.